damar yana yin bankwana da mutane. Daga ciki akwai kudubar da yayi a hajjin bankwana, inda yake cewa la'alli la alqakum ba'da ani hadha, watakila daga wannan watan, daga wannan shekarar ba zan ƙara gamuwa da ku ba. Daga ciki akwai wasu abubuwa da suke nuna cewa bankwana yake yi da su, kamar wata mata cikin hadisin Bukhari da ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ta gama uzurinta, sai ta ce to sai maza su ce ki je ki dawo, kamar yana nuna mata ta dawo baki. Sai ta ce to ara'aita illam ajidki, to ya rasulullah in ban ganka ba fa, saboda suna ganin take-take manzo Allah sama kamar bankwana yake shirin yi da su. Sai ce illam tajidini fa'ati ababakr, in biki same ni ba ki zo ki samu Abubakar. Daga cikin abubuwan da suke nuna bankwanan da manzo Allah sallallahu alaihi yake da su, maganganun da yake yi da ɗaiɗaikun su, kamar yadda ya tabbata a cikin Musnad da Mustadrak al-Hakim da Sahih ibn Hibban da isnadi ingantacce daga Mu'adh dan Jabal, Allah ya kara yarda a gare shi, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara aikin sa zuwa Yaman, aikin sa na karshe da yayi, da suka fita manzo Allah ya raka shi da kafarsa, shi ko Mu'adh yana kan abun hawa, Mu'adh ya ce ya Rasulullah zan sauka ka hau, manzo Allah ya ce a ka bari rakiya zan maka ba zan hau ba. Sai ce to ya rasula in sauka mu tafi a kafa tare, yace a'a baka so kafafuwa na su yi kura saboda daukaka addinin Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna tafiya sai yace ya Mu'adh saura ka dan ka dawo, la'allaka tarji'u fatamurru bi baiti wa qabri, ko minbari wa kabari, sai a nuna maka kabari na, a nuna maka minbari na ko gidana, na koma ga Allah. Mai ruwaya ce fabaka Mu'adhun khasha'an, a wata nuska kuma jasha'an, ko wata ruwaya walbuka'ul jasha'u shi ne albuka'u li firaqil ilf, irin kukan da tattabari yake in matarsa ta mutu ko tattabara take in mijinta ya mutu, irin wannan kukan, ko kuma yayi kuka kamar daransa. Manzo Allah ya ce la tabki ya Mu'adh, ka daina kuka saboda kuka baya zuwa da alheri. Wannan ya nuna manzo Allah sama dab yake da tafiya. To daga ciki akwai ya tara su kawai ya musu wa'azi, a cikin wa'azin nan ya dinga gwada musu cewa al'amura fa sun zo dab da dab, kamar misali wa'azin da ya musu na Dujjal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko sai yayi wa al'ummarsa gargadin Dujjal. To ku sani ni ma zan muku gargadi, amma zan gaya muku abinda babu wani annabi da ya taba gaya wa mutanansa. Dujjal ido ɗaya ne da shi, zai ce muku shi Allah ne, ku sani Allah ba ido ɗaya ne da shi ba. Manzo Allah ya ce in yakhruju ana fikum, inda Dujjal ya fito kuma ina nan da rai a cikinku, fa ana hajijuhu, ku kyale ni da shi, ni zan je in kwafsa da shi. Idan kuma ya fito ni kuma na koma ga Allah, to fa kullu mri'in hajiju nafsihi ya ibadallahi fasbutu, ya ibadallahi fasbutu, ya ibadallahi fasbutu. Kaga wannan yana nuna mazala sama yana gaya musu tafiya zai. To a irin wannan wa'azan ne irbad yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, yayi mana wata bulaliyar wa'azi, zarafat min hal uyunu wa wajilat min hal qulub, idanuwa da suka zubar da hawaye zukata suka tsorata saboda wannan wa'azin. Kuma dama haka halin mu'mina yake, yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حقيقة مؤمني نحقيقة سوني وإن أنا أمبتن الله زوت يسو تكيل جنس أورو. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. idan ana karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su ƙara musu imani kuma sun dogara ga Ubangijin su akan ga Allah suke dogara kawai alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haka Allah yace qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله يتيك كجاء مسسو قريشا da ake kawo muku wannan addinin ba wai an damu sai kun imani ba kace musu ku yarda ko kan ku yarda wayanda aka bawa ilimi kafin saukar alqur'ani irin su Abdullahi ibn Salam irin su Najashi lokacin Abdullahi ibn Salam bai musulunta ba ana magana su Najashi idan ana karanta musu alqur'ani sai su fadi su yi sujada habas su tana kasa goshin su ya damfaru da kasa suna masu sujada suna cewa tsarki ya tabbata ga Ubangijinmu lalle alƙawarin da Ubangijinmu yayi a cikin littafin nan haka ne zai faru su fadi akan goshin su habas su tana ƙasa yabkuna suna kuka dan haka mu'minai suna yin kuka shi kuka yana ɗaya daga cikin alamomi na imani wanda ko ba shi da imani baya yin kuka sai kaga zuciyarsa a ƙeƙashe take sai kaga zuciyarsa a ƙeƙashe take wanda Allah ya ce fa waylul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kaito turda wa'anda zuciyarsu take a ƙeƙashe a bushe ba sa in ana wa'azi azin baya ratsa su wanda sune wa'anda duk fitina in ta zo sai sun karbe ta Allah Allah ma suke a samu wata fitina Allah ya ce ba wani manzo ko annabi da muka aiko illa idza tamanna sai yayi karantawa mutanansa sakon da aka aiko masa da su ko yayi burin mutanansa duk su gane su yi imani duk annabawa kowa sai da haka to amma me ke faruwa al-shaytanu fi umniyatihi sai shaydan yazo ya saci maganar annabin murya annabin sai yaje jefawa mutane wata murya da wani karatun da baya cikin abin da aka saukarwa da annabi fi umniyati a cikin wannan karatun na annabi ko kuma fi umniyati a cikin wannan burin na a karbi wannan sakon sai shi kuma shaydan yazo da nasa kamar mu yanzu sai shaydan yazo ya ce baka qur'ani kadai ya ishe ku banda hadisi sai mutun yaga ah to ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayati yu'minun ma faradna fil kitabi min shay wa dhakkir bihi wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sai shaydan ya nuna maka kamar iyakacin abin kenan to amma fayamkullahu ma yulqi ash-shaytan fayansakullahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ya shafe wannan abin da shaydan yaje ya jefa summa yuhkimullahu ayati sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa saboda ubangiji subhanahu wataala yana kishin sakon da ya turo manzanninsa da shi amma karshe liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa'anda suke munafikai da masu busasshiyar zuciya to Allah subhanahu wataala sai ya sanya wannan maganar shaydan din ta zama musu fitina sai su ta yawo da ita su ta kokarin fitinar mutane to masu tattausar zuciya su ne wa'anda idan ana wa'azi har kuka ma suna yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aynani lan tamassahuma an-nar idanuwa guda biyu wuta ba ta shafar su aynun bakat min khashyatillah duk idan da ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah wa aynun batat tahrusul islama wa ahliha min ahli kufur da kuma idan da ya kibacci ya tsaya yana ta gadin musulunci bayan ahlinsa kuma kafirai shi yasa manzo Allah sunaki to a cikin hadisin Abu Huraira rawahu al-Bukhari wa Muslim manzo Allah sunaki to sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu akwai mutum bakwai da Allah zai musu inuwa a ta al-arshi kamar yadda yazo a wata riwaya ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah a lokacin mutane suna cikin rana da kuna da ishirwa na ɗaya imamul al-imamul adil shugaba adali na gari shugaba na mulki, shugaba na siyasa, shugaba na kungiya, shugaba a cikin gidansa, shugaba na wani jama'ar mutane, duk wani shugaba wanda yake kamanta adalci. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah, da kuma matashin da tunda ya taso bai san wata shiririta ba, bautar Allah kawai ya sani, wa'azi, sallah, taimako, gudun ƙarya, gudun haramu, barin zina, bar duk wani abu da bai dace ba. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, da wanda zuciyarsa ta damfaru da masallaci, alika qalbuhu al masjid, zuciyarsa tana son masallaci, min alika bi shay'in idha ahabbahu ulliqtuha 'ardan wa ulliqat rajulan ghayri wa ulliqa ukhra dhalika ar rajul, shine zuciyarka tana son abu kenan, ka zama kana kaunar abu, shine al aliku bi shay'in, zuciyarka tara tayi da abu kana son sa, ka mayance masa. قلقتها عرضا واقتل قومها زعما لأمر أبيك ليس بمزعم إن جاء أن ترى تشيني معلق بالمسجد وبالمساجد أو ترواية إدمتين يبتين أبولين يوشيذي قوم مسلاتي. ورجلان تحابا في الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه, دمتين بيود سكا سو جونا سو سويا جونا دم الله سكيسان جونا سو لكاقشي مسلميني kaga shi ahli sunna ne, kaga shi mai tsayuwa akan gaskiya ne, shi yasa kake son sa. Koda akwai wata alakar ta ɗan uwantaka ko ta kasuwanci ko ta taimako, kai dai Allah ka duba kake son sa. Wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, da mutumin da kyakkyawar mace mai daraja a cikin jama'a ta zo a koye ta kira shi dan ya fasikanci da ita, amma ce ni ina jin tsoron Allah. Wa rajulu, da kuma mutumin da tasaddaqa, ya bada sadaka bi sadaqatin fa akhfaha, sai ya koye sadakar hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimalu, har ma saboda tsabagen sirri hannun dama ma bai hannun hagu ma bai san me hannun dama ya bayar ba. Wannan ruwayar hannun dama bai san abin da hannun hagu ya bayar ba, to kuma ruwaya ce ingantacciya mahfuza, amma tawilinta shine mai yawan bada sadaka har ma ta kai kamar da maza su ake cewa duniyar nan da ka ganta duka tsinanniya ce, ba wani abu mai amfani a cikin ta illa man qala ha'a wa ha, sai wanda zai yi haka ya dauka da dama ya bari ya dauka da dama, an yaminhi wa an shimalihi, to sai da ta kai saboda yawan bayarwa ma hannun dama da shi aka fara bada, aka fi bada sadaka ya bayar da dama, hatta kai yana baya da hagu ma dama ma bata san me hagu ta bayarwa. Wa rajulun zakara Allah qaliya fa fadat aynahu bid-dumu, fa kuma mutumin da ya tuna Allah sai ya fashe da kuka, fa kai kuka saboda tsoron Allah. To sahabban nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi, zarafat minha al-uyub, suka yi kuka saboda wa'azin ya ratsa su. Qalu, sai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha maw'izatun wadi, a wata ruwa kuma ka annaha maw'izatun wadi, wannan wa'azi sai ka ce wa'azin wanda yake ban kwana da mutane, ka ban za ka tafi ka ban mu, fa ausina, to kai mana wasiya, ka ban mana wata wasiyar da za mu yi riko da ita. Sai maza Allah suna ce, to usikum bi taqwallahi was-sami'i wat-ta'ati, to ga wasu abubuwa guda biyu, na ɗaya na hore ku da ku kiyaye Allah. Taqwallah shine ka kiyaye Allah, ta ya ke kiyayar Allah, yin duk abin da yake so, bar duk abin da baya so, neman aljannar da take wajensa da kokarin samun aljannar, neman tsari daga wutan nan da yake sa marasa kunya, marasa mutunci, yan iska, kafirai, azzalimai, yan bid'a, to wannan wutar kai kokari ka shiga, ka samu abin da zai shiga tsakaninka da ita. Was-sam'i, kuma ku kasa kunne ku ji abin da shugabanninku za su dinga faɗa muku, domin shugaba ba shi da ma'anar shugabanci in ba a sauraron sa. Karka ce ni ba party din mu ɗaya ba, ba jam'iyyar mu ɗaya ta siyasa ba, karka ce a'a ni ba na son sa, a'a ko ya yake dai, ko da ma bai cancanci shugabanci ba, akwai wanda suka fi shi cancanta, to saurare shi. Wat-ta'ati, kuma in ya bada umarni a bi, saboda mutane ba za su samu zaman lafiya ba sai suna yin da'a ga shugabanni. Shi shugaba ko azzalimi ne, yi masa gore babu alkhairi a ciki. amma idan azzalimi ne wajibi ne a samu wanda za su yi ruko da hannunsa domin su dora shi akan doro na adalci domin idan ya zama azzalimi ya kusata gaba ɗaya alƙaryar ta zama azzalima kuma alƙaryar da ta zama azzalima ƙarshen ta Allah karya ta yake wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan fa ansha'na ba'daha qarnan akharina falamma ahassu ba'sana idhahum minha yarkuduna la tarkudu warji'u ila ma utribtum fihi wa masakinukum la'allakum tus'aluna qalu ya waylana inna kunna zalimina فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين داك ita alƙarya an ta zama azzalima Allah kariya ta yake yi to dan haka idan azzalimi ne sai a samu waɗanda mashawartansa waɗanda suke da fada aji waɗanda za su iya samun sa su tsoratar da shi Allah su ja kunnansa idan ba a samu a cikin mashawartansa ba to a samu waɗanda suke da hulɗa da shi ko da mashawartansa su gargaɗi mashawartan nan nasa su kuma jiyar da su tsoron su faɗakar da su su ji tsoron Allah akan su ja hankalin shugaban nan su yi masa wa'azi a cikin sirri ko kuma su su je su yi masa wa'azi a cikin sirri in an rufe musu ƙofofin zuwa wurinsa gaba ɗaya to su ci gaba da yi masa addu'a kuma su nemi hanyar da idan sun aika sako zai iya isa zuwa gare shi ko da ta kama wataƙila sai an yi jirwaye da kamar wanka idan an tabbatar da hakan ba zai iya tunzura jama'a mazala cewa in ta'ammara alaikum abdun habashiyin ko da kuwa shugaban naku ta'ammara alaikum wato shi kwatan mulkin yayi akan ku kuma koda zai zama abdun habashiyin bawa ne dan habasha ku kuma kuna quraishawa wannan kinaya ce ta cewa koda sama da shi kuke a daraja sama da shi kuke a ilimi sama da shi kuke a daukaka sama da shi kuke a komai bani isra'ila ne bisu yadda cewa na sama na kasa da su ya zama shugaba ba domin da aka ce musu qalu inna allaha menene suke cewa sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku taluta ya zama shine shugabanku qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal ya za ya ce shine zai zama shugaba akan mu bayan ba shi da kuɗi su suna ga sai ka fi kowa kuɗi sannan zaka zama shugaba amma ahli sunna sun yarda da cewa zai yi wa a samu na ƙasa yanayi da dalili yasa ya zama shine shugaba amma da duk diddigi za a yi ya kamata ya zama shugaba gaba yake da kowa sama yake da kowa ya fi kowa daraja ya fi kowa dama amma dalilan zama shugabanci suna da yawa shugaba wata hanyar za ta iya sawa ya zama shugaban da akwai wanda suka fi shi daraja domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Abdullahi dan Umar su Abu Hurairah da yawansu sun rayu a ƙarƙashin jagororin Bani Umayya wanda idan ka hada su ta fuskar addini da daraja wancan kaskantattu ne a kansu da kuma waɗanda a nasaba ma ba su kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda Bani Umayya ai ba su fi Bani Hashim kima da daraja ba amma an samu da yawa ƴan Bani Hashim da suka hakura da mulkin ƴan Bani Umayya sai manzo Allah ya ce fa innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan kaseera domin yadda al'amarin yake duk wanda ya tsahon rai a cikin ku to zai ga al'amura sun canja kana kallo zaka ga ada shugabanni masu hankali ne amma daga baya an zo ana shugabanni marasa hankali hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da musnad al-bazzar da mu'jam al-tabarani al-kabir da al-awsat da isnadi wanda yake hasan ibn hajar ya kashi a cikin fatahul bari juz'i na 10 yayin shiru akan sa wanda ya nuna cewa hadisi ne ba zai kasa da darajar hasan ba ya kawo shi a karkashin yana sharhin hadisin anas dan malik wannan mazala sun yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul maut a ahadukumul maut li durrin nazala bi fa in kana labu da fa'ilan fa qul allahumma a'ini ma damat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li to da yake kawo dalilan da za su iya sawa ya halatta ka roƙi ma wanda Allah ya ɗauran ka sai kawo wannan hadisin da zan kawo muku cewa al-muallim al-kindi wani tabi'i suna tare da Abbas ibn Abi Adis al-Ghifari to suna saman gida haka to sai suka hango mutane kowa yana daukar kayansa ana shirin bulaguro za a bar gari sai ya ce a ya nake ta ganin jama'a ne kowa kamar ana shirin bulaguro sai suka ce sai ce eh ana da labarin kamar yanayin yana nuna akwai annoba da za ta barke ne shine mutane suke tsoron kattar suke su suna garin sai ce to ai ita nake nema annobar ke annoba zo ki dauke ni ya ta'un khudni ni mutuwar nake so sai ce ah baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yayi burin mutuwa ba shine wancan hadisin Anas din kenan wanda Ibn Hajar ya kawo shi yana sharhin yana kawo hadisi yana sharhin sa sai ce eh kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil mauti sittan kuma nemi mutuwa kafin abubuwa guda shida su zo muku na ɗaya imratus sufaha sanda zaka ga da yawa daga cikin jagorori ba su da kwakwalwa ma'ana ba sa iya tasarrufin da ya dace ku fa duba ku gani a Afirka ne shugaban ƙasa ya shekara 92 yayi mulki ya kai so 7 ko kusa da haka ko sama da haka kaɗan baya iya fitowa ayi zagayen fafutukan neman zaɓe da shi sai dai wai a fito da hotonsa kuma wai mukarrabansa sun yadda wai a kuma zaɓarsa wai ya ci gaba dan Allah wannan hankali ne da tunani mutumin da yanzu kamata ya ma in yana da dukiya a samu masu hankali su kula kai ya karawa da magada dukiya a lura da shi tasarrufinsa ma tukunna yanzu ba lalle ne iya ba ba shi da cikakkiyar lafiya ba shi da cikakkiyar kwakwalwa da hankali da tunani ina matasan garin suke ina raguwar masu hankali suke da tunani to imratus sufaha wa bai'ul hukm da kuma zai zama mukami sai ka siya sai ka biya kuɗi sannan a baka sai ka ba mutane kuɗi sannan su dangwala masu kaɗa ma ƙuri'a wa kasaratu shurab da yawan ƴan doka da jami'an tsaro da iko ta ko'ina saboda mutane sun zama rasa da'a ko shugabanni sun zama rasa gaskiya ba sa iya amincewa da cewa ba za a iya far musu ko a kashe su ba sai ka ga ƴan iko sun yawa jami'an tsaro sun yawa ta ko'ina wastighfafun biddam da kuma wasa da al'amarin jini yanzu a kashe mutum bai ji ba bai gani ba ku duba ku ga abin da ake yi a wasu garuruwa namu na arewacin Najeriya a ɗauke mutum a yi garkuwa da shi a ce sai an biya kuɗin fansa a biya kuɗin fansa kuma su kashe shi su kansu yanzu an tsare su a wanda ake kama ɗin me ya za su kashe ba su sani ba kuɗi kuke nema an kawo muku kuɗi ba za ku sake shi ba shi kuma mai kai aka kashe kada za a tashe shi zai ce bai sani ba wa qati'atur rahim da kuma yanke zumunci yau zumunci sai kana da hali ake yin zumunci da kai wa nasha'an yattakhiduna alqur'ana mazamir sai kuma matasa da za a samu qur'ani ya zama waka yuqaddimuna man yughanni lahum sai dai a rera shi amma maganar aiki da qur'anin ba to kawo ku lalle wanda ya rayu yanzu ya fara ganin waɗannan abubuwan shi yasa al-imam al-khallal ya rawaito a cikin littafin al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar a farko-farkon littafin daga imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idza ra'aytum shay'an mustaqiman mustawiyan fata'ajjabu idan kuka ga al'amura suna tafiya daidai yadda suka saba wallahi ku yi mamaki yanzu komai zaka zo ka tarar da shi ya canja yanzu nan ka san mutum amma yaga ya canja tace wai azakal mughiriyul ladhi kunta tadhkuru a hadha alladhi atra'at wasfan falam akun la wa amriki ansahu ila yawm uqbaru la in kana iyahu laqad hala ba'dana 'an al-ahd wal insanu qad yataghayyar mutum canjawa yake yanzu nan zaka ga mutum yanzu zaka ga ya canja to man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera kuma da yawa canje-canjen manzo Allah sama ya faɗe su sai manzo Allah ce to fa alaikum bi sunnati duk canjin da aka samu canji zai taba addini zai taba siyasa zai taba zamantakewa zai taba mu'amala zai taba tattalin arziki ku dai na hore ku da ku rike sunnata
Allahu akbar.
Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyin, da kuma sunnar halifofina ar rashidin, nitsatsu wanda ba wani mai hayaniya ko harguwa a cikin su, ko wanda ba nitsatsi ba, al mahdiyin, wanda Allah ya shiryar da su akan kyakkyawan tafarki. To sunnar manzala sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da ya shiga karkashin inuwar addinin musulunci, cikin abin da Allah ya saukar a Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fassararsa a aikace, ko ya bada shi a magana, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da wannan abin, cewa yana ce abubuwan da ake neman yardar Allah da yin su ko barin su. Wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da sunnatul khulafa'ir rashidin? Sunnatul khulafa ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma akwai abin da fassararsa ƙararraba za ta fito ba sai ba manzon Allah sama. Sanda yake nan su sabai ƴan gata ne, amma sanda ya koma ga Allah, kowa zai wasa kwakwalwarsa wajen ɗabbaka fahimtar abin da ya gane daga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma in sahabi yayi wani abu, raguwar sahabbai za su gani. In ba daidai bane za su ce ba daidai bane, in ku duk suka gani suka gane daidai ne, to ba za su ma ce al'umma ta ba ta hadu akan bata ba. To suwaye al-khulafa'ur rashidun? Sune Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali. Domin khulafa jam'i ne khalifa, shi kuma khalifa shine wanda aka jibinta masa al'amarin jagoranci na mutane, kuma sannan ya zama shine kusarsu a addini. To akwai khulafa sun kasu kasu biyu, akwai halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai kuma halifofin kujera ta jagoranci. To halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, halifofin annabta, wa'annan bincike na bin kwakwafi ya nuna cewa su hudu ne kawai, kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da sunan Al-Baihaqi da Mustadrak Al-Hakim da isnadai ingantattu da wasu daga cikin littafan sunna. Daga Safina, maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, manzo Allah sama yana cewa, khilaf al-khilafatu min ba'di 30 sana, halifanci bayana shekara 30 ne kawai. A wata riwaya, khilafatun nubuwa, halifancin annabta shine shekara 30 za a yi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai riwayar sai ya ce, to ka dauki shekara 2 ta sayyidina Abu Bakar. Sai na Abu Bakar ya ƙara shekara 2 bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka dau shekara 10 ta Umar. Ya zama nawa kenan? 10 tara da 2 12, ko Umar shekara 10 yayi. Ya ce to kuma ka dauki shekara 12 ta Usman. 12 ga 12 ya zama nawa? 24. Sayyidina Ali kuma shekara 6 ya zama nawa kenan? 30. Sun mai kunu mulka, sannan kuma daga nan duk wanda ya hau mulki yayi. Shi yasa Sayyidina Muawiya, Allah ya kare da a gare shi, baya cikin al-khulafa'ur rashidin al-mahdiyin. A wannan mustala din shi jagoranci yayi na mulki, amma yayi kunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To bayan nan kuma wa'anda duk suka biyo bayan wa'annan halifofin, yawancinsu Qurayshawa ne har izuwa lokacin da rigima ta barke. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'amari, kamar yadda cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, a hadisin Jabir ibn Samurah ta Allah ya kare da a gare shi, yake cewa wannan al'amari ba zai kare ba har sai an samu shugabanni halifofi guda 12. Jabir ya ce, lokacin da muka shigo ni da babana, manzo Allah sama yana faɗa wannan maganar, sai ya faɗi wata magana ban ji ba, amma sai na tambaya, sai aka ce, ya ce kulluhum min quraish, dukkaninsu Quraysha ne, halifofi 12, 12 khalifa. Wasu sai su amfani da wannan hadisi sai ce maka, ai manzo Allah yana nufin halifofi 12 dan haka a'imma guda 12. Sai shi a sai ce maka ana nufin Aliyu da Al-Hasan da Al-Husayn da Ali Zainul Abidin da Muhammad ibn Ali Al-Baqir da Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq da kuma abin nan Musa ibn Ja'far as-Sadiq da Muhammad ibn Musa al-Jawad da Ali ibn Muhammad ar-Ridha har zuwa al-Hasan ibn Muhammad al-Askari sai Muhammad ibn al-Hasan wanda suke cewa shine Mahdi. Wannan ba makana gaskiya bace. Domin aka ce khalifa shine wanda jagoranci da mubaya'a suka kulli a kansa. Su kuma wayannan shugabannin da aka lissafo da yawa daga cikin su ba a yi musu mubaya'a ba. Su yawanci jagorori ne na addini da shari'a, wayanda wasu suka zo suke kara musu karerai akan abin da ba su sani ba, ba su yarda da shi ba. Kaga na ɗaya kenan ta fuskar suna sun faɗi a nan. Sannan abu na biyu kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'amari ba zai wuce ba har sai an samu khalifa 12, yana nufin samuwar halifofi 12. Wannan kuma baya rushe samun al-khulafa'ur rashidun, wanda ko shakka babu, tunda manzo Allah ya ce dukkaninsu Qurayshawa ne. Abubakar mecece kabilarsa? Taymi ne Qurayshi. Umar me kabilarsa? Adawi ne Qurayshi. Usmanu me kabilarsa? Umawi ne ko Amawi Qurayshi. Aliyu me kabilarsa? Hashimi ne Qurayshi. Kaga to wayannan da duka kullum min Qurayshi. Da aka sai ka kara da Muawiya tunda sahabi ne, sai ka ce shi ma Amawi ne Qurayshi. Wasu ka ce to sai mu tsallake mu je Umar ibn Abdul Aziz, shi ma Amawi ne Qurayshi. A haka dai sai a yi ta tsintowa har zuwa sa Harun Rashid, shi ma Hashimi ne Qurayshi. Aka ce to a haka haɗo 12 masu adalci. To sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur, ahir dinku da kagaggun al'amura. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, domin duk wani abu da aka kago shi sunansa bid'a. Wannan shine iyakacin ruwayar da take cikin Musnad da kuma as-Sunan illa an-Nasa'i. To amma Ibn Abi Asim ya rawaici ruwaya da bi sanadin la ba'sa bi, cewa wa kullu dalalatin fin-nar, duk wani kata kuma yana cikin wuta. Wasu ko malaman sun da'afa wannan ziyadar, cewa wa kullu dalalatin fin-nar, cewa kowane kata yana cikin wuta. Amma umuman isnadin Ibn Abi Asim a cikin as-Sunna insha Allah la ba'sa bi wa huwa fi darajatil qabul. To wannan gabar wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala, bayani ne mai zaman kansa. Kuma na ga mallam ya taso, wanda alama ce ta cewa lokaci yayi. Kuma gaskiya da ba abin maudu'i ba, na zo na tarar da malami yana bayani abin ya burge ni, nace to bari dora dan abin da na faɗa ka dan na daidai. Allah Ubangiji ya ba mu ladan sa, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Sani ba idan malam ba yana da wani maudu'i ba sai ya ƙara sa muku akan ita bid'a din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, mun yi karatu daga babban malami, karatu wanda ake cewa karatu. Karatu wanda kusan waɗanda suka yi amfana a wannan karatu su ne ɗaliban ilimi, saboda wa'ansu abubuwa gwalagwalai da yake saki shi ma bai sani ba, saboda zuwa suke. Alhamdulillah, mun fa'idanta fa'ida mai yawa. Ya rufe karatunsa daga wa kullu bid'atin dalala. Kaga ahlus sunna muna cewa wani abu bayan haka, ba ma cewa wani abu bayan haka, kullu bid'atin dalala. To manzo Allah ne kuma ya faɗa, ba ma cewa wani abu bayan haka, kullu bid'atin dalala. To kaga ba ma cewa wani abu bayan haka, manzo Allah ne kuma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Wannan karatu Allah Ubangiji ya saka malam da alkhairi. Sannan malami na gaba wanda zai zo ya mana ta'aliki abinda bai wuce minti 15 ba zuwa 20 ko wani abu kama da haka, shine Abu Haitham. Abu Haitham, kamar yadda kuka sani, malami ne wanda kuke ganin shi a media yana tafsir, wani